Shugaban Amerika Joe Biden da shugabannin Afrika za su fara wani taro a yau Talata a birnin Washington DC dake Amerika. Rahotanni dake fitowa daga ofishin jakadancin Amerika na nuni da cewa wannan taro zai nuna muhimmancin dangantakar Amerika da Afrika da ƙara yin haɗin gwiwa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya baki ɗaya, kama daga harkar tsaro da ta'addanci da batun canjin yanayi, sannan da cin hanci da rashawa, saboda ana ganin nahiyar Afrika za ta tsara makomar duniya nan gaba, ba kawai makomar mutanen Afrika ba. Amma ga masanin harkokin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin akwai abin dubawa a yadda kasashen Turai ke gayyatar shugabannin na Afrika.
Mun fahimta akan wannan taro shine ya zama ne cewa kwanan nan ko kuma shekarun nan da na dan baya da suka wuce, shugabannin Afrika kowane babban mai arziki a duniya, kasar da take da arziki, sai kawai ta kirawo su kama ƴan yara, ta gaya musu abin da take su, ba ma tare ta bi su ɗaya-ɗaya da martaba su da girmama su ba. Kan ga an yi a China, najin an yi a Faransa, najin an yi a Ingila, yanzu Amerika ta yi. Ko ba mu da martabar da za a iya yanzu magana da mu ɗaya-ɗaya ne? Ko kuma shugabannin sun riga sun sayar da darajar da ake ganin su da ita? Saboda haka wannan shine tambayar ya kamata mu yi wa kanmu.
Shi ma ƙwararre a harkokin kasuwanci da dangantaka na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya ce wannan irin taro abu ne da ke nuni cewa ana zawarcin nahiyar ne saboda irin arzikin da Allah ya yi mata.
Muna da jama'a sama da kusan biliyan ɗaya, kuma ana ganin cewa kasuwan gobe tana nan a nahiyar Afirka. In ka dubi ma'adanai, Allah ya albarkaci nahiyar Afirka da ma'adanai, ya Allah, iskan gas, man fetur, gwal ne, azurfa ne, tagulla ne, akwai wani abu da ake amfani da shi na yin batir ɗin salula ne, batir ɗin hotocila ne, batir ɗin mota ne, da irin waɗannan ababe da suke amfani da batir ana kiran shi lithium. Allah ya albarkaci nahiyar Afirka da irin waɗannan ma'adanan.
Amma ga masanin harkokin diplomasiya da siyasar ƙasa da ƙasa kuma jami'in horar da 'yan majalisar Afirka da ke Abuja, Farfesa Usman Muhammad, ya ce duk ba a nan gizo ke saƙa ba.
Na ɗaya, shugabannin nan su tabbatar da cewa sun gaya wa Amerika hasala faɗa da take nan da can ba nata ba ne. Babu shakka faɗan nan ma da muke gani ana yi tsakanin Rasha da Ukraine, Afirka ta wahala. Macky Sall, shugaban ƙasan Senegal, shi kaɗai ya ɗau jirgi yana shugaban ƙasan Ecuador. Ya je magana da yawunsu ƙasashe 54 a ECOWAS, kowa ya san haka. Ya je ya gaya wa shugaban ƙasar Rasha cewa a sassauta wannan al'amari domin mu samu abincin da ke fitowa daga Ukraine. To kin ga anan ai akwai abin kunya.
A sakonsa na maraba, shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana fatan yin aiki tare da gwamnatocin Afirka, ƙungiyoyin jama'a, al'ummomi da kamfanoni masu zaman kansu don ci gaba da ƙarfafa ra'ayi game da makomar dangantakar Amurka da Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.